الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروكك تهت هويبا
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya fara nazarin yadda ake jan ra'ayin mutane musamman mata da ƴan mata su tafi ƙasar Saudiya da nufin neman ingancin rayuwa. Sai dai idan suka isa wurin sukan tarar ba haka lamarin yake ba. To yau dai za a bi mu bashin ci gaban tattaunawa akan wannan batu zuwa wani lokaci nan gaba sabibi da wannan dalili.
Ni ce mai suna Liya Sharibu wanda aka doke ni a GGSCCW. Ina kukawa gwamnati da kuma jama'a ku taimake ni, ku fidda ni a cikin wannan yanayin da nake ciki. Ku taimaki mahaifiyata da mahaifina da kanina da yan uwana, ku taimake ni ku fitar da ni a cikin wannan yanayin da nake ciki. Ina roƙonku ku ji tausayina, ina roƙon gwamnati kuma da kanta da shugaban ƙasa ku ji tausayina ku fitar da ni a cikin wannan yanayin da nake ciki. Nagode.
Wani faifai da kamfanin labarai da cable ya wallafa ranar Litinin da wani hoto da aka ce Liya Sharibu ce ɗaliban makarantar sakandaren Dabci ɗaya Tilo da har yanzu take hannun ƙungiyar Boko Haram. Bayan fitar da wannan faifai, mahaifiyar Liya Rebecca Sharibu wadda ta saurare shi ta kuma tabbatar da cewa muryar ƴarta ce ta bayyana cewa
ne ce maman Liya wanda aka ɗauke su tun on 19 February. Kuma yau Liya tana da watanta 6 da kwana 10 yau, kuma sai Allah ya sa muka ji muryar ta yau. Gaskiya mun ji daɗi da fare ni da na gani roƙon da take yi, kawai sai na fashe da kuka, na fara kuka. Amma daga baya na sake kimsa kaina, na yi godiya ga Allah. Tun da wata 6 ban ji muryanta ba dama, muna Allah ta kira mu mu ji muryanta, ba mu ji ba. Amma yau Allah ya sa mun ji muryanta, mun tabbatar tana cikin masu rai, kuma addu'a yana aiki. Ina roƙonku, ina roƙon shugaban ƙasa kamar yadda ta roƙa alfarma, ta roƙa a taimake ta a cikin yanayin da take ciki. Mu maroƙonmu gwamnati Buhari ya taimaka ya cire mana wannan yarinyarmu, kuma muna gode ma kristoci na Najeriya gaba ɗaya, duniya gaba ɗaya wanda suke yin addu'a domin mu. Ubangiji Allah ya karfafa mu.
A cikin hirama da mahaifin Liya Nathaniel Sharibu ya tabbatar da cewa muryar ƴarsa ne a wannan faifai. Na kuma nemi sanin inda ya fara samun labarin fitar da wannan faifai, sai ya bayyana cewa
masoyina suka gani wannan bidiyo, suka turo mani, kuma na shiga internet na gani da kaina, kuma na ji daɗin wannan bidiyo da na gani akan iyaka yau.
Menene ka ji ka gani a cikin abin da kake bayani akai?
Bayanin ta dai akan tana cikin koshin lafiya, kuma tana kuka man gwamnati don a yi kokari a sake ta a inda take. Kuma gaskiya ni ma ina goyi baya, dama ni shi ne damuwana. Ni ma ina kokari man gwamnati a sake a taimaka a sakon yarinyar nan a gaggauta.
Yawato Malam Sharibu, kai ka san ƴarka Liya. Bisa ga yadda ka ji muryarta nan da kuma hotonta nan da ka gani, wani bayani za ka yi dangane da lafiyarta ko kuma dai yadda ka santa?
Gaskiya yata ce Liya ɗin ne, wannan yata ɗin nan ne tabbas ita ce. Sai dai kin san inda take ɗin akwai wahala, ba kamar inda tana hannuna ba. Yayiwa ba ta samu isasshen abinci a inda take da sauransu, amma Liya ne wancan tabbacece yata ce wannan da ta yi magana, hotonta ne kuma muryarta ne.
Yawa yanzu shekarun Liya nawa?
Shekarun Liya yanzu 15 da watanai. Ta cika shekara 15 a watan 5, 14 da watan 5 na wannan shekara, ta cika wata shekara 15.
15, to kuma da ana maganan cewa ita ya shekara 17 tana neman 18, wato bata ma kai 15 ba.
Ta kai 15 a May 14th ne na shekarar nan ne ta cika 15. Ba mun yi salabetin cika shekarunta 15 ma.
eh wato abun nufi shine a lokacin da aka sace ta bata riga mata suka shekara 15 ba
a'a bata cika ba a lokacin
eh wato a cikin wannan dan gajeren bayani da ta yi da kuma kira da ta yi dinan ta roki al'umma a taimaka ma iyayenta mamanta musamman da dai yan uwanta me zaka fadi game da sauran danginta a gida
eh gaskiya da iyali suna cikin damuwa na rashin liya a cikin wannan iyali so ina roka a taimaka don addu'o'in da mutane suke yi na wannan iyali gaskiya yana dan taimaka musu kuma a taimaka a yi magana da gwamnati domin a sake ta din ta dawo ta zama haɗin kai tare da ita
to tun bayan dawo da sauran abokan makarantarta hukumomi sun tuntube ka ko hukumomin jiha ko na tarayya dangane da ita wannan yar taka da har yanzu take hannun waɗanda suka sace ta
a gaskiya tun ranar da aka ɗibi yaran a makaranta da ma'aikacin makarantar da local government na da ci da state government na Yobe da federal government na Maje ba wanda ya tuntube ni da makarantan da local government da state government da har zuwa federal government har yau ba wanda ya tuntube ni batun wannan yarinyar nan
to kai a matsayin ka na mahaifi kai wani yunkuri na samun kai tuntubi hukuma game da wannan batu game da yar kan nan da take har yanzu a hannun waɗanda suka sace ta
na iya kokari na dunaki na yi ta magana a media na yi magana da yan jaridu a kota ina a taimaka a yi min magana da waɗannan mutanen nan kuma gaskiya yan jarida da sauran kristiyanci da musulmai gaskiya sun iya kokarin su amma an gwamnatance dai ba wanda ya tuntube ni batun yarinyar nan
to gwamnatin tarayya tana bayanin cewa ana duk ya ka kokari domin ganin cewa an dawo da ita duk da kokarin da gwamnati tace tana yi a hukumance dai babu wanda ya tuntube ka nuna maka cewa lallai gwamnati bata mance da irkan nan ba kuma ana kokarin ganin cewa an ceto ta
ba wanda ya gaya min wannan amma ina ji dai suna faɗa cewa suna kokari za su ceto ta amma officially a zamana na uban yarinyar nan gwamnati bata taba tuntube ni cewa ga abinda suke kan yarinyar nan ba
adara shugaban kasa Muhammadu Buhari yana sauraron wannan shirin a daidai wannan lokacin wani kira kake da shi domin shi ko kuma wani sako ne kake so ka gaya mishi
ina mashi kira a matsayin na baban liya ya taimaka a saki wannan yarinya kamar yadda aka saki sauran yan uwanta yan makaranta ne iya kokarin ta a sake wannan yarinya kamar yadda don ba ita kadai aka diba ba
wato malam Dabci mun gode kwarai da gaske idan an samu wata ci gaba za mu ci gaba da tuntubarka Allah ya dawo da liya lafiya
mun gode muku da kokarin da kuke yi amin kuma amin
sannan wani bangaren kungiyar Boko Haram ya sace Liya Sharibu ne tare da waɗansu ƴan mata ɗaliban makarantar sakandare ta garin Dabci su 110 ranar 19 ga watan Fabrairu na wannan shekarar aka kuma maido da 104 a watan Maris ƴan matan da aka saki sun bayyana cewa 5 daga cikin ɗaliban sun mutu sabili da wahalar da suka sha lokacin da aka sace su yayin da kungiyar ta ki sakin Liya sabili da taki musulunta duk da yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce bata biya ko sisin kwabo ba a matsayin kuɗin fansa rahoton majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa an biya makudan kuɗaɗe kafin a saki ƴan matan an dai sace ƴan matan Dabcin ne kimanin shekaru 4 da sace ƴan matan sakandaren Cibok 276 da har yanzu sama da 100 ke hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki ba
Liya bata dawo
Allah mu haye kai a gangara misali
Liya bata dawo ba
Allah kai manajin kai
sauran ƴan mata sun dawo amma Liya bata dawo
Za mu ci gaba da kawo muku ci gaban da ake samu dangane da wannan lamari. To abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji abinda masu ruwa da tsaki ke cewa dangane da wannan lamarin. Za mu kuma yi kokarin jin ta bakin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari dangane da batun. Kafin nan a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan shirye-shiryen da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke ashe mu maza ba.